Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 30 ga watan Nuwambar shekarar 2016. Kamar yadda aka saba duk Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
To shin yaya 'yan Niger suke kallon maganar cewa gwamnatin Najeriya da gwamnatin su za su hada kai don shimfiɗa bututun man fetur mai tsawon akalla kilomita 1000 daga Agadem ta Jamhuriyar Niger din zuwa matatar mai ta Kaduna a Najeriya?
Hanyar duk da ta kamata a ce Niger za ta more arzikin da Allah ya bamu, kundin kasanmu ya ba shugabanni damar yin wannan. Kenan ana iya ɗauka shi kamar yadda Nasaru ke cewa diversification.
Yau ga Buhari, ga Muhammadu Isu an zama na an kaddamar da wannan abubuwan kuma cikin gaugawa, wanda kowa zai ci riba abin kuma talakawa ya kowa ci riba abin.
Mun murna da muka samu Soraz, muka samu kanmu a cikin kasashe masu man fetur. To sai dai kuma galibin 'yan ƙasar Niger musamman ma da 'yan damagaram suna ganin kamar za a yi le kota kuma yanda dan Niger ayo bai amfana da wannan man fetur na kasar Niger wanda ake tacewa kasar Niger, kuma ga uwa Obama yanzu wani hali na talauci da yazo ma mai wannan kasar ta Niger.
Za mu tattauna da mai fashin baki akan tattalin arziki Malam Sole Abdullahi. Haka zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter.
To za mu faro ne kamar yadda Maryam ta ce da karanto sakonnin da kuka bada amsar tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, inda muka tambaye ku cewa shin ta ina kuke kallon alfanin shimfiɗa bututun man fetur daga garin Agadem ta kasar Niger zuwa matatar mai ta Kaduna a Najeriya? Shin zai taimaki tattalin arzikin kasashen ko kuma ta yaya zai shafi rayuwar matasa?
Sakon farko daga Zaharuddin Umar Bichi ya ce salam yau da gobe. Batun shimfiɗa bututun man fetur daga Agadam zuwa Kaduna abin alfahari ne ga duk mutanen arewacin Najeriya. Gani yadda gwamnati ke ta fama da tsigirin Niger Delta da su daina fasa bututun man da ke yankunansu, amma hakan ya ci tura. Fatanmu a nan shine jama'a 'yan arewa su ba da haɗin kansu domin samun nasara, musamman mazauna garuruwan da wannan aiki zai ratsa. Sai kuma Alhaji Alhassan mai waya kan giwa ya ce salam filin yau da gobe. Haba yau da gobe, ai amfanin janyo bututun man fetur daga Najeriya zuwa Kadunan Najeriya ai ko zance ba a yi idan aka yi la'akari da dubban matasan da za su samu aikin yi. Uwa uba ga kuɗin shiga da fannin zai daga ƙasar kanta, kana haka zai zama wani dalili na haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Sai Abbas Yahya Dutsen Wai ya ce lallai kam wannan abin kunya da yawa yake wai mahauci da tallan kifi. Yanzu lamarin ma har ya kai ga kasar Jamhuriyar Niger ta kawo mana ɗauki. Allah ya kyauta. Allah ya sa shimfiɗa bututun man da za a yi ya taimaka wa matasanmu musamman na arewa. Sai dai kuma ni a tunani irin nawa, wannan shiri ba zai taimaka wajen tattalin arzikin kasashen biyu ba. Idan ma zai taimaka, to sai daga kasar ta Niger. Mu yanzu a Najeriya abu biyu kawai ya rage mana wajen farfado da tattalin arzikinmu su ne kuma ci gaba da dakile cin hanci da rashawa, sai duk ufa a haikan ga harkar noma. Sai kuma yake da wani tambaya ya ce yau da gobe, wai dan Allah ina kuka kai mana Halima Jamrau, hutu take yi ko rashin lafiya?
Usman Allah sarki Halima Jumro ai ta retire tun wancan wata da jude wata wanda kusan ce tun karshen watan tara kenan ko
sai
ya hakuri
sai Abubakar Ibrahim Kawu girgir yace yau da gobe babu wani alfano da zai banda bata mu al'umma muhalli dan haka bana ganin wani alfano da yake da shi dan haka mu matasa ba ma goyen bayan hakan domin fa an dade ana ruwa kasa tana shanyewa sai kuma ga Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace hakika shin fada wannan matatar mai da za ta zo tun daga Agadam na Jamhuriyar Niger zai taimaka sosai musamman mu yan arewa ko babu komai yan Niger Delta masu fasa bututun mai za su daina saboda mu ma mun samu matatar mai a arewa kuma wannan zai kawo ci gaba sosai a kasashen biyu fatan mu dai Allah ya sa a yi shi cikin lokaci kuma a gama lami lafiya amin Sai Sani Shaga kofar kaura Katsina yace salam yau da gobe a gaskiya ina ganin cewa kasa kamar Najeriya wadda take a cikin jerin sahun gaba-gaba a bangaren man fetur a duniya a ce wai har sai mun je wata kasa domin musawo man fetur hakika ina ganin hakan babu wani alfanu da za a ce Najeriya ta samu dangane da wannan al'amari Sai kuma Shafi'u mai iyali yace yau da gobe hakika mun ji dadi da farin ciki da wannan kudi da yarjejeniya tsakanin Jamhuriyar Niger da Takwaranta ta Najeriya dama can an san kasashen da kawaicin juna da ci gaban al'ummar kasar su da wannan arzikin ba kowa aka yi ba illa mu matasan kasashen biyu da amfanar da junar mu Sai Fatima Ahmed India Gashuwa tace to yau da gobe masu iya magana dai na cewa ta malam dai ba ta wuce amin to dan haka sai mu ce Allah ya sa kulla wannan yarjejeniya da kasashen Najeriya da Niger suka yi domin shin fida bututun mai a tsakanin kasashen dan bunƙasa tattalin arzikin kasashen to sai mu ce kulliya ta biya kudin sabulun to kulliya ta biya kudin sabulun ta amin
to sai kuma mu leka shafin Twitter barin dan karanto mana ko guda biyu ne at Umar Alhaji Lawal yace at VOA Hausa ni dai a gani na wannan mataki da aka dauka na safarar mai daga Niger zuwa Najeriya san bai dace ba kuma yin haka kuskure ne babba sai kuma at Aisha Yarima _ Yarima 1 tace at VOA Hausa yau da gobe wannan ko kadan ba zai kai mu ga tudun mun tsira ba domin kuwa kamar a bawa masu fasa bututu kamar an ba masu fasa bututun mai ne dama su sake satar mai din sai kuma at Alhaji Mele yace at VOA Hausa yau da gobe wannan shiri yana da matukar alfanin gaske tunda tsagirin Niger Delta suna son gurgunta tattalin arzikin kasa sai kuma daga karshe at Umar _ Wuro Biriji yace at VOA Hausa yau da gobe idan ba a samar wa matasa aikin yi ba to abinda ya hana man Niger Delta zuwa Kaduna shine zai hana na Niger zuwa Kaduna to Allah ya sauke
amin amin to wakilin mu na Niger Sulem Mumin Barma ya hada mana rahoton yadda ake son shimfida bututun man fetur daga garin na Agadam zuwa matatar mai ta Kaduna
Bayanar wannan labari na shirin shimfida bututun mai tsakanin rijiyoyin Agadam na kasar Niger zuwa matatar mai ta Kaduna dake Najeriya da gwamnatocin kasashen biyu ke shawarwari akai wani abu ne da jami'an fafitkar kare haƙƙin jama'ar Niger suka yi na'am da shi ganin yadda a can baya ake cewa ganga 20,000 din da kasar ta Niger ke fitarwa a kowace rana kan yi kwantai saboda haka suke ganin idan wannan shiri ya tabbata talakawa za su amfana amma fa sai an mutunta ka'idodi inji Madam Soli Ramatu shugabar kungiyar Green mai fafitkar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanai
hanyar duk da ta kamata a ce Niger za ta more arzikin da Allah ya bamu kundin kasar mu ya ba shugabanni damar yin wannan kenan ana iya doka shi kamar yanda Nasaru ke cewa diversification kun san tun farkon hali mu wannan trafficking nan da aka yi aka ce Agadam Chad Cameroon da a hidda can Caribbean nan mu tun da hali an kunge farko la ba mu yarda da shi ba dan muka ce na farko yana da tsawo kwarai na biyu gama ne za a yi da mamu da na caji Niger Nigeria frontier guda ce kenan ana tamani abun bai da yawa kuma ana tamani cewa hulɗar mu da Nigeria ta hi ƙarfi yalla in shugabanni sun so kuma sun ga dama ƴan ƙasa za su more
Shi ma dai Alhaji Salisu Ahmadu wani jami'in fafutuka wanda ya yi kasuwancin mai a can baya ya yaba da wannan yunkuri na shugabannin kasashen biyu.
Ga lissahi yau ga Buhari ga Muhammadu Isu an zama na an kaddamar da wannan abubuwan kuma cikin gaugawa wanda kowa zai ci riba abin kuma talaka ya kowa ci riba abin. Kaga kenan ba karamin alheri bane ban ka lissahi. Daman ga ƙarhin zumunci ga ƙarhin aramantakaiya ga ƙarhin addini ga ƙarhin wanda zamanto ƴan uwanmu ne kai akwai alherin da yi wannan sai mu ce Allah sa wannan abin ado ya bi ado alheri ya bi alheri.
Batun tsaro na daga cikin abubuwan da kungiyoyin fararen hula ke fatan gwamnatocin Niger da Najeriya sun mai da hankali a kai don kare wannan bututu na Agadem Kaduna mai tsawon kilomita akalla 1000 daga irin abubuwan da ke faruwa a yankin Niger Delta.
Ka amince cewa ƴan Nigeria kina wanda ke Delta Niger cikin Nigeria ne suke. Ko daga can inda suke nan suna iya takowa su zo nan Kaduna. Kenan ya kamata a ce an dauki matakai kwarara na tsaro wanda zai sa a samu a tsare abun da ke faruwa can wancan waje kai zo ya faru nan ga.
In ana da rahudda uwa yake. Wannan abun ya karfafa kai yanzu a ganin kuma matakan tsaro tuni da wannan abubuwan da za a iya tsare za a tsare musu rumiya. Wannan mini matakan tsaro. Matakan tsaro dukkan wannan abubuwan da kake gani wani abu ne daban wanda akwai wanda suke cin riba kamar shi irin abubuwan da ake bari. Yau Nigeria su zamana su ce ko wannan abubuwan sun tsare musu rumiya wallahi ko ina in Allah ranan da wata dawo visa ga duka abin ya tsida hamiya ba a ciki.
Sakataren janar na ministan man fetur din Niger Halilu Kane da na tuntuba akan wannan batu ya ce da ni gwamnatin kasar ta aika da jami'ai zuwa Kaduna waɗanda tuni suka gabatar mata da wani rahoto wanda kuma nan ba da jimawa ba majalisar ministoci za ta sanar da jama'a matsayin kasar Niger akan abubuwan da ziyarar jami'an ta gano yayin da a nasa gefe ministan man fetur ke ziyara yanzu haka a kasar China. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Bari mu ji me ƴan Niger ke cewa game da matatar man kasarsu.
Na Amiro, ni dai ban gaba wannan ta ba. Tunda ka bude ta dai mu dai man Najeriya muke sha har yanzu. A yau da magarabin da sai mai na hannu dala 50. Me kuma gidan mai 110. Shi ka buga wannan ta ba koi.
Amala Abdullahi. Mu dai a zahiri saboda gaskiya mu ga amfanin ta ba. Tunda har yanzu babu wani tallafin da ya tura daga bankatar zuwarsu ko ta tama shi har da makaran bayan shi kuma su wannan ƴan uwan namu da aka amshe ma gonakai an gani yanayin ya gurbata bayan wannan ga hakkin nasu ma kansu ba ba su hakkin su ba balle mu ƴan jihar da makaran mu sa kuɗi za mu samu wani hakki a za a ba mu albarkacin zuwarsu.
Sai Ibrahim Cillo mazaunin birnin da makaran mun murna da muka samu Soraz muka samu kanmu a cikin kasashe masu man fetur to sai dai kuma galibin ƴan kasar Niger musamman ma da ƴan da makaran suna ganin kamar za a yi taleko ta koma yanda dan Niger ayo bai amfana da wannan man fetur na kasar Niger wanda ake tacewa a kasar Niger kuma ga uwa Obama yanzu wani hali na talauci da yazo ya mamaye wannan kasar ta Niger ba mu san ba wannan kudi na man fetur ina suke shiga ya akai ba su zo su kawarware wannan matsala ba sannan kuma babbai damuwar da yau ɗan jihar da magaram suke da ita a game da wannan kamfani na Soraz shine har yanzu majalisar dokoki zuwa gwamnati sun kasa tabbatar da wannan doka da ta bada kashi 15 daga cikin 100 ga yankin da magaram yankin da ana ba su wannan kasan amma mu har yau ba a fara ba mu ba.
To Safina da Maryam kun ji da yanda mutane kowanne da yanda yake faɗa wani ya ce a Najeriya za su ji daɗin abin a Niger za su a kai ba alfanu a ya za a Niger ta taimake mu a to kowa da abin da yake
kowa da abin ko mutane suna mamaki ma ya za a iya ce muna daukowa daga
baka ji abin da wani ya ce ba wai abin da ya hana shi tashi daga ya hana shi zuwa daga
shi zai hana shi zuwa daga
zuwa Kaduna shi zai hana shi zuwa Niger
insha Allah komai zai
yana maganar kila bangaren tsaro kenan sannan mutane da yawa shi sa muka ce bari mu nemo masanin tattalin arzikin kasa saboda kin ga mutane da yawa ba su san ma shin menene
alfanun ba
jakan ma Niger din kanta reserves din su kenan na maganar mai da sauransu
haka ne haka ne. To yanzu lokaci yayi da zamu je kai tsaye ga wani masanin tattalin arziki daga Niger, Malam Sole Abdullahi.
Assalamu alaikum. Dan jin maganar wannan mai ta Agadem da kuma garin Kaduna da muke shi sa muka gayyato ka barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Ka barka da lafiya.
Ya lafiya. Allahu Malam Sole ya ayyuka.
Ah na gode Allah alhamdulillah.
Yawa to maganar da farko shin fudar me zakai mana maganar jawo bututun mai ta daga garin Agadem zuwa Kaduna? Me zaka ce da farko?
To sai in ce wannan abun alfahari ne kuma abun Allah godiya ne. Saboda wato ina ganin wa'ansu manufofi na shugabanni magabata waɗanda suke da kishin Afrika, kamar su Kwame Nkrumah, kamar su Haile Selassie, kamar su Sekou Toure, waɗanda suke neman cuɗayya ta riba da ƙarfi tsakanin ƙasashen Afrika tsakanin su, ya zamanto in cuɗayya diplomasiya ce, in cuɗayya kasuwanci ce, ya zamanto tsakanin mu mun riba da ƙarfi, manakun ya zamanto kasuwanci ne ko cuɗayya ce muke ta diplomasiya da mu da ƙasashen Turai. Ta ji wato abin alfani, abin alfahari da gare ni da nake iya shimfiɗawa.
Haka. To amma da mutane ka ji a yanda suke faɗa shine ya za a ce wai har Najeriya ma yanzu kawai ta kai lalacewa da za a ce wai Niger sai ta bata man fetur. Akwai abin da zaka ce akan wannan maganar tattalin arziki? Hakan ne.
Ai ba zancen lalacewa bace ba Najeriya ta yi. Ka gane ko? Da mu da Najeriya nan duka Allah ne ai ya ba mu wannan arziki na man fetur. Najeriya ita ma aka dauki ƴan shekaru na baya ai da ma kan akwai man fetur kasan kasar ta ba. Ka gani ko? Kenan yanzu Niger kuma ta samu man fetur, ya zamanto kuma cikin wannan yanayi Niger ta da an san matsaloli. Ai ba lahani bane ba, kuma ba komawa baya bane ba, kuma ba kasa bane ba a ce Nigeria ta ce to tunda akwai ƙasa wadda take bukatar ta, kuma tana da wannan abin da take bukata. To ai babu lahi a zo a yi yarjejeniya tsakanin Niger da Nigeria, malmakin ta tahi.
Kana jin mu? To ina ga kenan muna da tangarda layi kenan ko ina ga mun rasa shi ne ko yayin tubu amma na san za su sake laluba su injiniyoyi. To amma yanzu bari mu dan ga wasu ƴan sakonni da suke fitowa daga shafin mu na Facebook Live kafin a sake lalubo mana shi
bakon
mu. To yace assalamu alaikum, yace kamar da Turanci ya rubuta to kuma kaga ai
to barin fara ga
karanto mana na Hausa.
Ga wani wai Sara Haisu Muhammad, Allah sa shi na faɗa sunan shi daidai, yace wai me yasa ƴan Najeriya wasu suke mamaki akan wannan lamarin? Mamaki la'akari da cewa lamarin Allah ya fi gaban haka?
Gaskiya ne. To ina ga kaman yana neman sake samu shi ko? To ga wani wanda yake cewa Alhaji Ali Umar Umaru yace Allah yayi albarka. Shi kuma Umar Ibn Sidibe yace gaskiya naji dadin wannan abu, Allah ya bada sa'a. To ga wani ina kaman dan Niger ne shi kuma Muhammadu Kotakor yace salamu, wanda ke cewa bai dace ba ayi wannan aiki to ba su da tunani ne. Idan suna zaton Najeriya tana da arziki ne, to ai Najeriya bata yi arzikin kasashen waje ba, kuma suke fitowa su ce su zo Afirka ƙarin ƙarfi kenan a takaice. To saboda haka kinga kenan duk kowa da irin yanda yake kallon al'amarin, kuma kamar yanda muka faro magana da shi wannan jami'i ko kuma mu ce masanin tattalin arziki, zamu ji shin wannan abu da ake menene alfanu ta bangaren tattalin arziki, musamman ana maganan kinga
ni abin da ba ka gani, musamman ƴan Najeriya su suna tunani ya wannan abin ya zai amfane su, suna kaman
bangare
ɗaya kawai za su fi cin muryarsu.
Amma Safinatu, na ga kina ta nazari ko ke maza
ni kuma sai in ga gaskiya abu ne mai kyau fa, saboda islak za a samu man ta wani bangare ba ta wani bangaren da ake samu
da ba
yanzu zai ƙara zuwa ta wani bangare.
To kinga kuma yanda ake ta samun matsala daga kudanci ana ta fasa bututu ana waye
wasu kuma
suna ganin cewa ai abin zai ragu,
sai sa suka ce bar su dauke wannan mataki ne da nufin kawo ƙarshen wannan matsaloli da ake samu.
To bari mu koma mun sami shi, mun sake samun shi Soli Abdullahi. Assalamu alaikum, ya hakuri line ne ya katse.
Na gane
ai. Ka san karfan da Sara ba shi da tabbas aka ce inji Bahaushe.
Haka.
Yawa to yanzu maganar da muke shi ne wannan abu, dazu kana magana ya katse, kana da ƙarshe ne kafin tambaye ka?
Saboda nace wato abu ne wanda yake daga Allah. Harakan mai akwai lokacin da Nigeria ba ta mata da mai ko? Aka tashi aka waye gari Nigeria take da mai. Sai yanzu kuma ya zama to tana cikin wasu matsaloli, irin matsalolin na ƴan ta'adda da sauransu. Don kuma sai ya zama to a cikin wannan yanayi kuma Nigeria tana da man fetur. Kenan babu wani abin mamaki ko kuma abin kasawa a ce Nigeria ta nemi ƴan uwarta Nigeria ta zai sada mata wannan man fetur. Kenan babu wani matsala ga wannan. Kuma na kuɗa muku abin da ya kamata ma kenan a yi, abin da ya fi alfani ne.
Haka. To a bangaren tattalin arziki fa ta ina misali kaga akwai matsalolin rashin aikin yi tsakanin Nigeria kanta da ƴan Nijar ɗin da duk ɓangarorin guda biyu, ta ina kake ga wannan abu zai amfanar da su matasa musamman ta ɓangaren misali cigabansu?
To kasan dai kahin ma Nigeria ta ce za ta kawo bututu ko kuma tana son ta kawo bututu tsakanin da ita da Nigeria kai wato danyen mai can wurin. Akwai motoci da yawa wanda in aka tace min nan cikin Niger suna kwasar shi ana kaiwa Nigeria ana saidawa. Ka gane ko? Kenan kaga motocin nan ai in suka zo ba zuwa suke babu kowa cikin su akwai mutane cikin su akalla an samu mutum biyu da mai jan motar kuma da karamar motar shi
akalla.
Ka gane ko? To yanzu in aka ce ba motocin za su zo ba a gaba ɗaya ma ne za a jan man a kai can wurin. Kaga dabar wurin jan man aiki ne za a yi tukuru wanda ban san ba ko tsawon kilometer nawa ne za a yi tsakanin inda ake za a dauko man da inda za a kai shi can a cikin Kaduna ba sani ba. Amma kaga nan aiki ne za a dauka watanni ko kuma shekaru ana yi. Kenan mutane ne za su amfana da wannan. Sannan kuma duk inda hanyar man nan za bututun za ratsawa ka gane ko in cikin gari ne in cikin ina ne za a samu wa'annan an kafa musu wani tubali kenan na tattalin arziki saboda za a samu wurin yin tuwo za a samu wurin yin sai da tebur da sauransu kenan kuɗi ne za su samu wani wurin
kananan sana'o'i kenan
can in aka kai wurin sauke man shi ma aiki ne za a neman mu mutane kenan ka gani daga farko zuwa ƙarshe ko ina kuɗi ne za a ƙirƙirawa wanda mutane za su amfana da shi ko ƴan Niger ko ƴan Nigeria.
To amma
ta yi muka zancen ba kenan abinda amfanin da su kansu shugabannin in nake shugabannin kenan ƙasar gaba ɗaya ƙasar Nigeria da ƙasar Niger abin za su ci a hukumance abin za su ci kamar riba.
To misali yanzu a kuɗaɗe ka san dole dai wannan aiki da za a yi kuɗaɗe ne za a kashe maƙudai. To kana ga ta ina ne in za a ce a matsayinka na masanin tattalin arziki zaka iya bada shawara misali ga ta inda kila za a kashe kudaden ba tare da an jikkata kuma wani bangare ba na tattalin arzikin kasa misali a ce an kwashe nan can kuma ya jijiki
irin wannan babban project ka gane ko wato abin da ake yi wani kundi ake yi wanda ake ce ma plan de financement shi ake yi saboda a fuskanci masu hannu da shuni akwai yau in ka dauki kasar Asia ka dauki kasar America akwai mutane waɗanda suke makudan kuɗi suna nan kwance cikin bankunonin su amma sun rasa in za su tasu saboda su yabka kasu saboda wannan kuɗi su ka musu wani abin alheri. To in aka yi dose ya zamanto wannan kundi da za a yana da shahara wato yana da amfani kwarai kowa ya ga abin da yake iya cin riba sannan kuma ga abin da Niger ta kawo ga abin da Niger ta kawo to dandanan ne za a samu waɗanda za su ɗaukar nauyin sa kuɗin su saboda wannan abin ya tabbata kenan samun kuɗin ba wani wuya bane ba ni na imani da wannan in dai har aka yi dosiye na kirki to samun kuɗin ga hannu ga bankunoni na duniya da sauransu baya da matsala ko kadan.
To ga wani sako a Almaryam
ga wani nan wanda mu yake cewa mu dai al'umar Niger mun san cewa ba wani canji na alheri da zamu samu akan wannan aiki. Matsala a kasar mu ta Niger ita ce lokacin da kasar ta samu karuwar mashigar kuɗi to a lokacin talakawa za su shiga uku misali a nan shine kafin a fara fitar da fetur a kasar mu mukan siyo shi daga makwabta amma talakawa na shan sa da ragi sai dai bayan fara fitar da mai sai gwamnati ta bada farashi da babu tausayawa a cikin sa me zaka ce game da haka.
To
hello
kaji
hello
yau kana jin mu?
Ina jin ku
yawa to me zaka ce kana ga ana samun matsala da irin wannan kamar yadda wannan mai sako yace?
To kasan yanayin kuma tahiya da wato tattalin arziki da siyasa kasashen mu sai a ce dai alhamdulillah babban kalubale ne a ce Niger ina ta ma nan da shekara 5 baya ko 6 daga kasar Venezuela muke dauko man fetur. To in Allah da ana saida shi a kafofin saida mai wannan ana saida shi abin da ya karya bai ida kai ladi ba 80 da gwamnati da wani abaki saida shi amma kuma sai aka wayi gari ya zamanto nan cikin Niger ne ake huddo mai nan cikin Niger a tace shi kuma a saida shi a cikin Niger sai zamanto muna sayan shi dala 108 to ka gani a cikin wato lissahi na dan adam wannan bai cancanta ba ko kadan akwai matsala saboda abinda zaka kawowa daga wata kasa ya zamanto yayi arhada abinda kake sai da cikin kasar ka to wannan akwai matsala to lalle kai mutane cile ne ɗan Niger su yi korafi ko su yi koke-koke na cewa ke in aka mai wannan din ba za su ganin wani haske ba saboda akwai irin matsaloli wanda mutane mu suke da wato shine na baba kere da kuma handama kudin jama'a. Yau ba ka duk da irin shekarun nan da aka yi wajen guda shida ana tono man fetur ba ka cewa ga abin da ya taka kala ya kai cikin Niger saboda Allah. To me yasa haka nan kuma saboda wata kila kudin ko an kwashe su ko kuma an sa akalan su ta wata hanya. Saboda kasan ba wai kila bane sai an kwashi kudi an sa cikin aljihu yake zama banna ga kasa a'a ko ayi tsari ma wanda in aka sa kudin a ciki ba za su kawo wani tattalin arzikin kasa ba. To shi kanshi ana daukar shi kamar abin da ake cewa da horon shi detournement ka gane ko. To galibi irin wannan ne shine Niger. Yanzu in ka dauki nan wurin ka dauki kamar cikin garin Yamai akwai ayyuka da wanda ake yi kamar irin wannan gadan nan wanda take sauyawa da sauransu. To in ka dauki cikin Yamai ka kiliga motocin da akwai cikin Yamai ba mu kai ba wannan lokacin na bukata wa'annan irin kafofi na sadarwa. To amma ka gani da yake abu ne masu cin kuɗi wanda in aka yi su akwai abin da ake bada daga ƙasa sai a zo a yi tayin su gawohi sai kaga an yi gadan ma sai a samu wata guda ko kuma abin da ya wada ma mota din ba ta bisu ita ba.
Dole mutum
irin wannan abu shine wahalolin mu shi take ganin ba a ganin amfanin da ake ci cikin irin wannan duka abin da muke tonowa. Ai ba mai bane kadai Niger ke tonowa akwai karhe uranium akwai karhen zinariya amma dukan su kamar banza ne ba kamar ba mu samu komai cikin duniyar nan.
To shi sa kenan yan kasa ke korafi
gaskiya.
To ina da korafi ba sai ba su gani
to ga wani sako a hannun Sabina
to ake so dan kasa ya ana cin amfani cikin kasa yanzu ba gashi ba ana zancan kasa in ka mune ka bani dama in yi wannan misalin kasa Cuba ana cewa Fidel Castro abin da ya dangana gurin shi ya zamanto kowane dan kasa ya iya karatu kowane dan kasa ya samu zuwa gidan likita kuma ya samu magani da ake so kuma har ya mutu bisa wannan kaida ake. To amma yau in ka zo wajen mu tunda gwamnati me za a yi maka ya sa dan ka lakol ne kai kun baka lafiya ka je ka samu maganin shi cikin gidan likita. To duka wa'annan babu su ba a tattala harkar gona ba a tattala harkar kiwo kenan abu ne gashi nan tabarbar kasar mu sai ka rasa menene ya samu shugabannin mu.
To daga karshe bari Safina saboda lokaci daga karshe ga Safina tana da wani sako a shafin mu na Facebook Live da ake bin mai wanda wannan rubutu
sako ne daga Jika Liman yace nayi zaton cewa wannan zai hada kan Afirka gaba daya.
To kana ga haka ne a matsayin ku na masana tattalin arzikin kasa zai iya hada kan Afirka bangaren tattalin arziki
tabbad ne ai ka san akwai wani project da ake cewa NEPAD wannan NEPAD shine tun lokacin da shugaban kasa wadda yake iko da lokacin da akwai Mandela suka kirkiro wannan wato nazari saboda kasashen Afirka su ba da ƙarfi bisa cewa yarjejeniya tsakanin su ta yi muhimmanci da yarjejeniya suke tsakanin wasu kenan Chile ne wannan za a hada kan kasashen Afirka kuma za a ƙara kawo danƙon zumunci tsakanin Niger da Nigeria saboda yin wata kila abin da ake samu nan cikin Niger kamar man fetur bai ta kala kaya ba. To amma nan da ƴan shekaru babu mamaki kaji an ce ana samun wato miliyika na baril ka gane ko na ban san ba baril ne ake musu da Hausa. To don kenan ka gani abu ne wanda za a ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin Nigeria da Niger za a ƙara ƙarfafa wato abin da ake cewa balance commercial sadir sikelin kasuwancin mu tsakanin Nigeria da Niger abin da yake da muhimmanci mulmaki ya zamanto tsakanin Niger ne da Faransi sikeli ke da ƙarfi a'a ya kwamace a zamanto tsakanin Nigeria ne da Niger sikelin tsakanin su kasuwancin suke da muhimmanci.
A cikin ɗan daƙiƙoƙi me zaka ce wa matasa?
To matasa sai in ce musu wato su sa kokari ga neman na kansu duk abin da ake yi mutane suna so kullum gwamnati ya zamanto shine za a ba su aiki ka gane ko. Ka ga yanzu kamar irin wannan abu ya samu na bututun tsakanin Niger da Nigeria kowa sai ya nazari matashi ya gani wani irin abu yake iya kawowa shi ka gani kana iya ka zaki haraka restaurant ta wurin ta abinci kana iya ka zaki haraka abin salula kana iya akwai abu da yawa kasuwanci iri wanda ake iya yi wanda suke hutawa. To matasa shi ya kamata su yi amfani da irin wa'annan hanyoyi saboda su wanke ma wato su hudo ma kansu gite daga cikin wuta.
To mun gode sosai Sule Abdullahi sosai da ka sami mana magana a cikin shirin.
Masu sauraro, idan ana son jin sauran shirin yau da gobe da suka gabata, ana iya lalabar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com.
To duka nan shirin yau da gobe ne, yau ya kammala a madadin
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da ma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin, da Ibrahim Jarmai ya hada mu da ku ta shafin mu na Facebook Live, da ma injiniyan mu na yau Vasco Valeris. Ni Usman din ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu. Yo, yara, suka sa a gaban su kwarai, ba za su bari ba.